muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shin hantsi lafiya yau ranar 4 ga watan Mayu shekara ta 2019 ranar Asabar ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Yau Asabar kasar Kodiya ta Kudu ta ce makwabciyarta ta Arewa ta yi gwajin wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango, lamarin da ke nuna fushin Koriya biyu bayan wargajewar tattaunawar da ake kan shirin makaman nukiliyar ta. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami ne gabas da garin Wonsan da misalin karfe 9 na safe a wurin Koriya, a cewar wata sanarwa da shugabannin sojojin Koriya ta Kudu suka fitar. Babu wasu cikakkun bayanai akan makaman masu linzami zuwa yanzu, amma harbin makamai masu cin gajeren zango ba za su saba wa takunkumin kasa da kasa ba akan shirin makaman ta Koriya ta Arewa. Ya zuwa yanzu dai Koriya ta Arewa ba ta yi magana akan gwaje-gwajen ba. Tun watan Nuwamba shekarar 2017 shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai sake kallon gwajin makamai bar da kansa. Akalla mutum uku sun mutu tun dirar mahaukaciyar guguwar nan da ake kira Fani a gabashin India, inda ta haifar da ruwan sama kamar da bakin kwarya da iska mai karfin gaske jiya Juma'a a jihar Odisha. Jama'ai sun ce mutane sama da 160 ne suka samu rauni a lokacin guguwar. Mutane sama da miliyan 1 ne suka saurari gargaɗin da gwamnatin kasar ta yi suka nemi mafaka kafin zuwan guguwar. Mahaukacin guguwar da ta nufi makwabtan jihar West Bengal da yan musun jiya Juma'a, kuma jami'ai sun ce mutane sama da miliyan 100 ne ke kan hanyar da guguwar ta nufa. An yi hasashen cewa guguwar za ta haifar da kura a jihar Rajasthan, sai kuma dusar kankara a jihohin Arewa maso gabashin India da ke yankin dutsen Himalaya. Jiragen kasa kalla 200 aka soke zirga-zirgar su a fadin India. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi wata tattaunawa mai ma'ana ta wayar hannu da ta kwashe sama da sa'a daya da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin akan kasar Venezuela da sauran wasu batutuwa. Da yake magana da manema labarai da yammacin jiya Juma'a a ofishinsa na Oval, Trump ya ce Putin baya duba yiwuwar shiga lamarin da ke faruwa a Venezuela, maimakon haka yana son ganin abu mai kyau ya faru da kasar. Lokacin da Trump yake magana a kusa da Prime Minister Jamhuriyar Slovakia Peter Pellegrini, ya bayyana tattaunawa da yake da Putin akan Venezuela a matsayin abu mai kyau. Zaman dadarde ya kara yan kwanakin nan tsakanin Amurka da Rasha akan halin da ake ciki da na ci gaba da taɓarewa a Caracas. Gwamnatin Trump dai ta zargi Rasha da hana shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro wato sauka daga mulki da ma barin kasar baki daya. A ɗaya bangaren kuma sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Patrick Shanahan ya kare yadda bayanan sir da Amurka ta samu kan Venezuela bayan da shugaban yan adawa Juan Guaido ya kasa shawo kan yawancin sojojin Venezuela su goya masa baya a wannan makon. Shanahan ya faɗa manema labarai cewa baya jin akwai matsala a bayanan sirrin da suka tattara, kuma yana tunanin sun samu rahotanni masu kyau lokacin da aka yi masa tambaya kan cewa ko akwai yiwuwar matsala a bayanan sirrin da suke da su. Guaido, wanda Amurka da sauran wasu kasashen duniya 50 ke dauka a matsayin shugaban kasar Venezuela, yayi kira ga sojojin kasar su juya gwamnatin Maduro baya. Sai dai hakan bai faru ba, amma arangama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda ta biyo baya a wasu birane a fadin kasar, wanda ya sanadiyar mutuwar kalla mutum guda. Jiya Juma'a Guaido yayi kira da a gudanar da zanga-zanga a yau Asabar a wajen sansanin sojoji domin jan hankali ga sojoji su wato su ba su goyen baya. Jiya Juma'a Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi cewa mutane sama da miliyan 10 ne a Koriya ta Arewa za su fuskanci matsalar rashin abinci saboda rashin ingantaccen kayan amfanin gona mafi muni da aka gani a cikin shekaru 10. Cikin wata sanarwa da haɗin gwiwa da hukumar Majalisar Dinkin Duniya bi suka fitar waɗanda ke kula da magance matsalar abinci ta duniya wato hukumar samar da abinci ta duniya WFP da kuma hukumar bunƙasa ayyukan noma ta duniya FAO sun ce dawamar yanayi da aka samu haɗe da rashin isasshen man fetur da taki da masu ran kayan amfanin gona su ne suka haifar da girbi na ƙasar ta miliyan 5 a cikin shekaru 10 da suka wuce yawan amfanin gona da aka samu bai kai ta miliyan 5 ba
nan kuka saurara To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna Alaikum barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ba su raro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Habiba Ali ta kamfanin Sosai Renewable Energies dake Nigeria, wanda ta zo nan birnin Washington DC domin karbar wata lambar yabo. A cikin shirin mu na yau, za ku ji cigaban hira da abokin aiki na Baba Yakub Makiri yayi da ita. Ga tambaya ta gaba da yayi mata.
To sai dai abun mamaki shine wato gabaɗin Afirka ke ce bace daya da kika yi wannan fice kika yi nasarar samun wannan abu. Taya aka kika kawo ga wannan matsayi?
To ni ina ganin dai ko me kake yi a rayuwanka dole ka nuna cewa taimakawa mutane fa yana gaba. Saboda ba yau ba shekara biyu da suka wuce ambassador America na Nigeria yaji labarin aikin da muke ya zo har office din mu a Kaduna ya bi mu wasu garuruka ya je ga aikace-aikacen da muke yi shi kuma da kanshi a lokacin abin da ya ce mu yace ai wannan kawai ya nuna yadda aka girmar da ke ba na baci bane na mai kyau ne har yasa aka nemo mama na rana aka dauko ta yadda ndi ya gaishe ta to ni na ganin dai sa zuciya ne kuma in kaga cewa mutane na wahala ka sa dai a zuciya in zaka taimaka musu ka taimaka musu dai abinda mutanen wasu garurukan da muke aiki suke so dai sukan gaya min da nake ji shine in dai Hajiya ta yi muku alƙawari to za a yi amma in bata ce ta yadda ba to sai a gani dai dan yawanci in naje zan ce to bari dai mu gani ba zan je ce maka nayi maka alƙawari amma kafin ce nayi alƙawari to na tabbatar akwai inda kudin zai iya fitowa ne to kuma in nace maka nayi alƙawari gaskiya ba zan ji dadi ba in ba dai har naga an samu
an ce ba wai ku na ku ne daga da kuke da su da kuke yi ba a kuna samun tallafi ne daga
gaskiya muna samun tallafi ne sosai ba gwamnati ba kuma Allah ne ya taimaka dai yawanci mukan rubuta proposals mu samu tallafi kaman United States Africa Development Fund sun taba ba mu kuɗi muka yi microgrids a communities guda biyu ana samun na UK Development Aid in ba ana hada da haka ba yawanci zaka ga to mutanen mu ba su da wannan nauyin aljuhun da za su iya fito da kuɗi da yawa su sai kayan abin na'uran solar dole sai an basu sun biya a cikin lokacin da yake da tsayi to kuma ba wanda zai baka kuɗi ko dan kasuwa zai ji tsoron baka irin wannan kuɗin zai ga kaman ba za ka
taɓa biya ba ko gwamnati ma baki taɓa neman ya ce maka
yanzu dai to na nema dai amma ban samu ba ka san abin sai a hankali to maybe in suna ganin kana aikin dai a hankali after all ba zama nake ni ban san ma wani ya ga irin aikin da nake a embassy America ba amma har ambassador ya zo har office ya zai zauna da mu ya bi mu har wasu garurukan da muke aiki duk dai ya ga irin aikin da ake yi to kaga a hakan dai zaka ga cewa a hankali mun shekara tara muna wannan harkar amma yanzu to an fara ganin aikin da muke yi to duk wahalar yanzu kaga ya fara zaman
labari
eh yanzu ya fara zaman labari
to ina jin bancin wannan dan abun nan da kuka fuskanci na rashin samun kuɗi wurin gwamnati da kuma cikin gida a matsayin ki mace wanda yake kowa san galibi musamman arewacin Najeriya da ma sauran bangarorin mu na Afrika kafin mace ta iya ta kai ga wannan matsayin ta kan fuskanci matsaloli shin ke ma akwai matsaloli da ka fuskanci a matsayin ki mace har kika kai ga wannan abin
ai akwai su da yawa amma an ka ce zaka duba matsalolin to ai ba za ka kara gaba ba
to saboda wasu su
kamar for example ni yanzu a matsayina na mace wani wurin in ka je ma kana magana kallon ka za a iya ce ke din to kaga ina aiki akan harkan da yake technology ne
abin da ya shafi fasaha
tarayyawa to kaga na je ina magana a wani wurin wani ma tambaya na ya taba yi da na je wani gwamnati na je musu presentation ce to ga abin da muke yi kuma muna neman taimakon gwamnati kusa hannu ya bari na gama magana na ya ce to ina ogan sai na ce ogan ai ni ce dai muke aiki tare da abokan aiki na haka sai ya ce to gaskiya shi bai yadda ba ni mace wai zan iya hawan abin nan saman gida in sa ko harkan sula ko wani abu haka ne ce to ai ba lalle sai ni zan yi ba ina da ma'aikata ga su nan
so irin wannan tambayin ya kuke ji idan an muku ko kuma
an miki ba dadi amma to ya zaka yi in ka ce zaka zauna kana tunanin abin da aka tambaye ka da abin da ba a tambaye ka ba ranka zai ci gaba da baci kamar wani zai ce karfin da kake sawa dan ka yi fushi karfin da zaka iya sawa ne dan ka samu ci gaba to su me yasa zaka zauna ka bata lokacinka saboda haka kuma wani lokacin zaka ga gwamnatin ma to sai a hankali tunda ni abinda na sani da custom da yan sanda da ko masu aikin daji duka gwamnati ke suke mu aiki ko to ni a wuri na ido inda na gani gwamnati ke ko ba haka ba so in custom ta bani wahala gwamnati ta bani wahala to wahalan da muke sha a custom dan samun na'urorin nan ma ba kadan bane wani lokaci na je har custom office din na je a port a Lagos saboda agent dina ta gaji da wahalan da take ta sha na ce to bari dai ni ma in je tace mun ai mutanen ma Hausawa ne ko zan zo kila na musu yare za su taimaka na je wallahi mutanen yana gani na kawai ma ya fara zagi na
to masu sauraro anan zamu da sa'a 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar amma da dan bakuwar ta mu Habiba Ali da Baba Yakubu makiri da yayin hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
Bazum Muhammad mu MPN da tsare mu muka san Bazum kuma mu muka tsaya da shirin takara dan mun san halayen shi dan mun san mutum ne mai adalci mutum ne mai gaskiya kuma a yau a ƴan siyasar Niger kap ba wanda zai ce maka ya fi Bazum Muhammad tsaye da gaskiya babu
Habila kuke kallon wannan takara ta Bazum Muhammad a bangaren kuna ƴan adawa
wani batan basira ne ya zo musu yayin da suka tsayar da dan takara babu wani dan siyasa wanda yake da rashin horin jini irin nashi shi wanda sun tsaya da matsayin dan takara
to wannan dandano ne muke muku na shirin da yake kan hanya da zamu fara nan ba dadewa ba akan rigingimin siyasar jihohin Niger musamman bayan da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta bada sanarwa cewa ministan cikin gida ne yanzu Bazum Muhammad shine mutumin da za ta tsaida ko kuma ta riga ta tsaida a matsayin dan takarar shugaban kasa a zaben da za a yi in Allah ya kai mu shekarar 2021 wato duniya yazo ya mai gurbin shugaban kasa mai ci yanzu Yusuf Muhammadu saboda haka muna gayyatar ku ku tsama ya zuwa wannan muhawara wacce mai zafi ce wacce kuma za ta zo kuma da muka ce nan ba da dabar insha Allah a zakan muna kan maganar tsaro ne da ke ci gaba da addabar makwabciyar Niger din wato Nigeria musamman jihar Zamfara inda aka tura sojojin sama da na kasa suna cancin na fama da yan ta'addar da ke kisa da kone-konen kauyuka a cikin jihar din yayin da gefe guda kuma sarakunan gargajiya ke ci gaba da samun kawunan su a cikin bukatar kare kawunan su ta fannoni daban-daban a can da sarakunan sun fito suna musanta kalamar da ministan tsaro na Najeriya General Mansur Dan Ali wanda dan zamfara din ne yayin ne cewa akwai hannun wasu su a cikin wannan ta'asar ta kashe-kashe sannan daga bisani kuma sarakunan suka fito suna zargin cewa ai hare-hare ma da sojojin suke kaiwa da sunan kashe yan ta'adda yana halaka dimbin fararen hulan da ba ruwan su da ta'addancin abinda hukumomin soja suka musanta
mai martaba sarkin Anka Alhaji Attahiru Ahmad wanda shine shugaban majalisar sarautu ta jihar ya ce har yanzu suna nan kan bakan su na kalubalantar ministan da ya bayyana sarakunan da ake zargi da mu'amala da ƴan bindigar
yace muna wasu mu suna alaka da ƴan ta'adda kuma har suna ka cika da aikin soja wanda baya ma an ce ya hidda wani jawabi inda yake nuna kaman ba wai ya shiga da soja ba amma wai dan sanarwa wannan kaman yau kunne to yau kunne karkashin shi muke ba karkashin shi muke balle ya ja kunnen mu sannan kuma ai ba haka ake jankunne ba jankunne ne abin da yake jankunne ka kudo ka same mu ka fada mana ni ne shugaban sarakuna in ma haba za ka zo garin wannan muna nan ga mishina na nan na ƙara hukumi ka zo ka fada mini ka wadi sarakuna abin da suke yi a kyasa ya wasu kudi amma ka yi general ka ce ko manya-manyan sarakuna an kai ci kotun wani an kawo wayoyin da sarakuna wasu sarakuna suka yi da yan ta'adda ne kai ba wai a wani abu me aka fada a cikin wayar sannan in dai ana son adalci yanzu mu abin da ke gudu in fa aka tura mu gaban goho za mu fita baifa muna da komai wanda muka faɗe shi wallahi da alheri kowa karshen ka tare mu zuwa duniya za ta dauki nuna za ta bace raba hada
to sai dai a nata bangare gwamnatin jihar ta Zamfara zargin nata akan sarakunan ya sha bamban da na ministan a cewar kwamishinan lamuran kananan hukumomi Bello Muhammad Dan Kande
a wannan zargin da ake na wayannan mayan sarakuna da muka zama da su babu wanda aka zarga a cikin su amma dai akwai kananan su wanda a can kasa wayanda su ne canza wanda a talakawa wa'inda hidimar tasa suna cikin wagga da lurar ganin suna tare da su suna gudun kansu keta abinda su ka so su yi don su sarakunan ba su ne suna ganin suna yi cikin su suna doke sai su yi ta da ba su haɗin kai muna da sarki uku zuwa hudu wanda muka saukar game da wannan matsalar saboda ba ku da hujja ka ce zuwa wadan ta da baya
tuni da gwamnatin tarayya ta dakatar da ayyukan hako ma'adanai a jihar ta Zamfara a daidai lokacin da rundunar sojan sama ta kaddamar da lugudan bababa mai a makoyar ƴan bindigar a jihar Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to a gaishe ka Murtala to a shirin yau inda muke jin ci gaban muhawara da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu ne kai shirya mana tsakanin lauya Zubairu na mama da kuma wani tsohon soja Manjo Yahaya Shinko za mu ci gaba da duba wannan al'amari na harkokin tsaro musamman da suka shafi ta jihar ta Zamfara
muna a kan waɗanda sun yi rita da aiki soja ko an yi musu ritaya na dole suna da karfin su kuma suna karɓan fensho akwai abin da ake cewa reserve shugaban kasa yana da dama duk masu karɓan fensho din nan masu ƙarfi a duk waɗanda za a iya dawo da su su taimaka wurin tabbatar da tsaro kowa a yankin su ana iya ɗauko waɗannan mutane a fito da su da dama an horar da su akan makamai ba su makamai su rike don tabbatar da tsaron yankunan su nan ba za a ce an ba waɗanda ba a yarda da su bane ba akwai hanyoyi da yawa da in ana so za a yi abin da ya shafi sarakuna da hakimanmu ko kuma wayan kasa akan al'amarin tsaro an baro shiri tun rani abin da nake nufi da an baro shiri tun rani shine a zamanin da ko ma'aikatan sarki za a dauka sai waɗannan mutane sun sa hannu su ne za su tabbatar da wani ɗan gidan wani yana da da'a da tarbiyyar da za a iya ba shi dama ya shiga aikin soja a mallaka mai mutane amma tsarin sai zama ba haka bane DGO ne zai sa ma ya kuma a form da ya shiga soja kuma wannan DGO sai da yi kai a Kaduna ne amma wannan DGO daga Enugu ya zo an kawo shi aiki a Angoku bai san waye kai ba bai san bayan ka ba bai san gaban ka ba bai san tarihin tarbiyyar ka ko rashin tarbiyyar ka ba shine in ka ciyo fon kawai ka zo zai sama hannu ya ce eh kai dan unguwa ne ya kuma amince a dauke ka aikin soja to ta irin wannan dole bar gurbin su shiga su cika irin wannan wurare saboda waɗanda ya kamata a jawo a cika a ba su alhakin tantance irin mutanen da za a ba amanar gudanar da tsaro an ajiye su gefe sun zama to ko albashi ko kuma abin da ya shafi tsaron su ma gwamnati ba ta iya dauka to dole a karshe in wani ya zo da mugun nufi ya neme su ɗayan biyu ne ko yadda su biye mai su samu abin da za su samu a wurin shi ko kuma in sun iya hallaka su ba su ba sarautan ba ku kuma jama'a su kuma ba za su iya hana shi abin da zai ba.
Yawwa Manjo Shinku kafin mu dawo gun ka kai mana bayani na karshe shawari ga mutanen da suke rayuwa a irin waɗannan wajaje masu hatsari yadda za su rika rayuwarsu akalla dai su rika kare kansu kafin su samu tallafin gwamnati. Barista Zubairu Nama mai mana magana menene tasirin a ce a tsarin mulki da yana nada minista daga kowace jiha. Me yasa mutane suke mamakin a cewa an ministan tsaro daga majiyar Zamfara yake shi Brigadier General Mansur Dan Ali. Shin ba duk Najeriya yake wa yake wa me yasa tasirin dan yana dan jihar Zamfara ne za na mamakin cewa har yanzu ba samu zaman lafiya ba yankin.
Kaga a nan ake inda ake kuskuren kenan. Dan Mansur Dan Ali ya fito jihar Zamfara. Ina ga ministan tsaro a Najeriya shi kenan sai tsarinci da ake yi da kwa da mutane a Zamfara. Ya tattara duk sadashi na ce na dangane da baya. Ba haka abin yake ba. Shi ne sai tsaro ne duk kasar nan baki daya. Muna a harkan Zamfara ma yana iya kokarin sa. Yake abu na gaba kuma dole a mai uzuri dan kamar yadda shi ne magana mai yake fadi da su da ce yake dole ce su ban kasa ba su kuma ne ya kaza ya kaza ya kaza kuma ga ba baka umarni ba duk sai yana iya kokarin shi kan kasa ba ki ga ga ban yi din kai na dan asalin jihar Zamfara ke abu da karkata da za ga barka da yaki ba kuma har yanzu ina son mu sani cewa batun tsaron 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 da musamman tsaron da mutane ka sani cewa a cikin manyan biranen mu ma fa ana yi a Abuja nan kwanakin ba yau bai wuce wata uku ba an jami'in hukumar al'adai na ƙasa dan asalin za Zamfara ne ya fito daga office ka zai gida har yanzu ba ka mishi ba tunda aka tace shi har yanzu tunda ake magana shi so daya masu gargaɗi suka buƙaci menene ba sa kacin labarin sa ba har yanzu za ke nan maganan kusan ruwan dare ne yana ko ina yana birane yana ƙauyuka yana ko ina to abun la'akari kawai shi akwai magana akwai shawara da shi ne jo ya kawo tsarin ne gaba ɗaya na tsaro na Najeriya musamman ya kamata a yi mai zaran bawo tsarin tsaro na Najeriya gaba ɗaya a yi la'akari da abin da ke faruwa ba za a tsaya tsarin da ba har a cigaba da bin tsarin da tsarin ta yana da ya kamata a ba abun gyaran fuska dane da gyaran fuska yanayin laifuka da ake yanzu ya bambanta da nada yanzu sanatan mutane ake sun fushi mukamin ake dole mutane ke ake a hanya a tsaci su a garkuwa da su a nemi kudin kanta to kenan duk jami'an tsaro duka jami'an tsaro mu gaba daya ka tsaya haka salon laifuka da ake aiwatarwa a kasa sai tsarin tsaro ma ya canza ta irin wannan yanayin da muka samu kan baki yau
yawwa to majiyayen shinku kamar yadda muka faɗa a ƙarshe ba wa mutanen da suke rayuwa musamman a jihar Zamfara kai har ma da Katsina da nan yankin birnin Gwari ya yi kamata su riƙa rayuwa domin akalla dai su riƙa kare kansu kafin su samu tallafi daga jami'an tsaro.
To gaskiya al'amarin da wahala don al'amari ne wanda sai dai mutum sai addu'a don saboda kamar yadda na bada misali da zu waɗannan mutane da suke aika-aika mutane ne waɗanda sun samu makamai ta waɗansu hanyoyi sun shigo da waɗannan makaman cikin ƙasa kuma sun san yanayin hanyoyi da zazuzzukan nan waɗanda za su iya bi su fita nan su shiga nan su kuma mutanen da ke karkara ba su da wani makami kwatankwacin irin wannan don ko irin wannan ɗan bindiga da ake yi ta toka wani wuri aka zanka da ita sai a tuhume ka to kaga an shiga tsaka mai wuya maganan ka ce za ka tsaya da ayyuka haka ko wani kibiya sai mutum ya zo kusa da kai za ka iya ɗauka mataki kaga an wuce wannan saboda haka duk abin da za su yi dai suna da wakilai waɗanda su suka zaɓe su ci gaba da yi musu kuka su ci gaba da gabatar da ƙorafe-ƙorafensu waɗannan wakilan suna da alhaki na su tsaya su dage sai su tunga an yi wa mutanensu abin da ya kamata a yi na tabbatar da tsaro na dukiya da rayukansu don in suka ce za su zake ana iya kai yanayin da daga ƙarshe za ka ga mutane sun ɗau doka a hannunsu kuma suna ɗaukar doka a hannunsu ba kyan da su za a yi ba.
To a gaishe ku malamai to muna da shiri ɗaya tak da ya rage mana wanda za mu zo makon gobe Allah da mu kammala wannan muhawara da shi wanda kuma bayan sa ne za mu je can Nijar.
Waɗanda suke cewa bazun ba ɗan ƙasar Nijar ba ne ba su ɗan ina ne su daga ina suka zo ya za su ce bazun ba ɗan ƙasa ba ne mene ne yake nuna musu da cewar ba ɗan Nijar ba ne.
Mun gano kuma mun yi imani cewa in Allah yarda sai da bazo a matsayin dan takara ɗan ƙasa ne za su yi hukunci saboda dama suna jiran shi su hukunta shi daidai da irin aika-aika da ya a zamanin da Alhaji Muhammadu Isu yake yi ko shi din daidai da abubuwan da ya a hukunta shi a ladabtar da shi.
Saboda haka muna gayyatar ku ku tsamaye zuwan wannan muhawara wacce mai zafi ce wacce kuma za ta zo kuma da muka ce nan ba da daba insha Allah. Yanzu muna godewa wakilin mu na can Abuja Nasiru da Mulhika da kuma bakin nasa barista Zubairu na mama da Major Hayyan Shinku kuma a madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwatin ne a nan Washington DC a sashen Hausa na Murya Amurka. Sai anjima.
madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya
I'm Kajar nangali, kujawal, wilbarom.